Hanya Jendela Bahasa Bernipa.
Shugaban kasa zai zo duk titunan da ka sani mutane ne lalle hankalin mai yankan kaba ya koma garina ka je jahar Kano babu dattijai daddada tijan da muke da abin da akai ya sani ba dama ka rufo kura da fatar akuya ka kawo ya yaba maka hannu
wadannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa duka za su zo muku ne a cikin shirin hangen dalana wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum Ahmad Rabiu Jain nake muku sallama ta cikin shirin hangen dala shirin da kan kawo martani daga bangarori mabambanta na siyasa tare da nazartar batutuwan da suka shafi shugabanci bisa al'ada ta demokradiya la'akari da sashin nan na 39 na kundin mulkin kasa biyo bayan yadda rikicin cikin gida yake cinyewa a tsakar gidan jam'iyyar APC yanzu haka dai jam'iyyar ta kafa wani kwamiti na mutane 10 da zai yi duba kan yadda za a magance matsalolin cikin jam'iyyar tare da sasanta rashin jituwa da ke tsakanin wasu yayanta da ya faro tun lokacin zaben wannan shekara kwamitin dai da zai kasance karkashin jagorancin shugaban majalisar dattawa sanata Ahmad Lawan wanda za su haɗu da kwamitin sasanci na jam'iyyar APC na ƙasa mambobin kwamitin sun haɗar da Chief DC Akande sai kuma Honorable Ahmad Wase da sanata Umar Tanko Almakura da kuma sanata Kashim Shatima da dai wasu sauran jigajigan jam'iyyar APC hakan dai na kunshe ne cikin wata sanarwa da sakataren yada labaran jam'iyyar na ƙasa Malam Larai Isa Onuliyeftar inda yace jam'iyyar APC ta nada kwamitin ne domin su yi aiki kafada da kafada da kwamitin da jam'iyyar ta kafa tun a watan jiya Malam Larai Isa ya kuma ce ana sarin kwamitin zai yi aiki tukuru wajen lalibo bakin zaren yadda jam'iyyar za ta dinke barakar da ke cikin ta tare da sasanta rabuwar kai da a yanzu yake makare cikin wannan jam'iyyar APC ta kara da cewa nan ba da jimawa ba za ta bayyana ranar da za a rantsar da wannan kwamiti domin fara aikin sasancin matsalolin cikin jam'iyyar jam'iyyar ta APC dai ta tsunduma cikin rikicin tsakar gida ne biyo bayan yadda aka samu rashin jituwa tsakanin wasu jigajigan jam'iyyar musamman lokacin bayar da tikitin takara a yayin zaben wannan shekara mafi yawan masu fada haji a cikin jam'iyyar sun fara mara wa wasu jam'iyyu a yayin zaben sakamakon wancan rikici da ake kallon tun da fari ya fara haifarwa da jam'iyyar rasa wasu kujerun mulki musamman a wasu jihohin kasar nan irin su jihar Zamfara kallalle sai shugaban jam'iyyar na ƙasa Adams Oshemale ya yi murabus daga kan mukaminsa sakamakon yadda suke kallon jam'iyyar na shirin gagarar sa ta fuskar jagoranci ta kai ta kawo har wasu cikin jigajigan jam'iyyar na ganin jam'iyyar na iya samun tasgaro ta fuskar kai bantanta musamman a zaben 2023 hakan dai na zuwa ne a gabar da gwamnonin jam'iyyar APC ke bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari zai bar kujerar mulkin kasa tare da barin wani abin tarihi da 'yan kasa ba za su manta da shi ba ta hanyar rataba hannu da ya yi kan kasafin kudin shekarar baɗi na sama da tiriliyan 10 da zai fara aiki a farkon janairun sabuwar shekara ƙungiyar gwamnonin dai ta bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bar wani tarihi na a zo a gani na rataba hannu kan kasafin wanda ake kallon a baya hakan ne yake kawo tasgaro ta fuskar ci gaba musamman yadda gwamnonin suka bayyana cewa a tarihin demokradiya wannan lokaci zai kasance na daban ƙungiyar gwamnonin dai ta kara bayyana cewa za ta ci gaba da baiwa shugaban kasa Muhammadu Buhari shawara kan yadda shugaban zai inganta harkokin al'amuran al'ummar wannan kasa ta yadda mulkin sa zai kasance daidai da yadda 'yan kasar ke muradin gani to sai dai sa'ilin da ƙungiyar gwamnonin ke yaba wa shugaban kasa na barin tarihi kan kasafin kuɗin baɗi a gefe guda kuwa maganar ciyo bashi ga kasa na ci gaba da ɗaukar hankali musamman yadda 'yan kwanakin nan majalisar kasa ta amincewa shugaban kasa Muhammadu Buhari kan ya ciwo wani bashi har kusan dala biliyan 30 inda 'ya'yan jam'iyyar hamayya ke kallon wancan batun ciyo bashi shine abin da shugaban ya yi da ba za a manta da shi ba kamar yadda Sharfaddini Kantunkwari na jam'iyyar PDP ya bayyana
to mu ma za mu yaba wa shugaban kasa
kusa yadda aka je za a ciyo bashin da tattaba kunnan mu ma sai sun mori wannan bashin domin bashi ne da za a ciyo shi jikokin jikokin mu sai sun taba
da wasu alƙalma kai amfani ka tabbatar da jikokin jikoki za su
yi ana magana dala biliyan wajen 30 musambil kudin nan fa ba naira ba dala fa ake magana
wannan ya nuna aishe da ayyuka gwagwaba kenan
da wannan gwagwaba yanzu maganar da ake yi fa majalisar dattijai da tawakilai abinda aka ware musu za su yi kawai gyara ake magana biliyan 30 da wani abu bayan PDP lokacin su mai girma Atiku Abubakar sun gina wannan majalisar a biliyan 7 da wani abu
shekara nawa
aizan can magana muke
tazarar shekara nawa yau
tazarar shekara 16 amma biliyan
to baka ganin yadda abubuwa suka sauya
shi fa wannan gyara ne ba fa gini ba su kuma gina ta suka yi a biliyan 7 da wani abu
idan ba su gyara gunda su zama
ya dace
ya raskiya yau yan Najeriya duke
to ina mai tabbatar ma duk wanda ya shiga Senate duk wanda ya shiga zai gaya ma ya ga bango daya ya tsage bai sai gaya ma ba
dama sai bango ya tsage ake gyara
ai magana ce ta kawai ana so ai amfani da taranin talaka a kawo talaka abinda ba zai more shi ba dan me ilimin Najeriya gaba daya ka ware masa biliyan 40 da wani abu yan Najeriya muna da mutane sama da mutum miliyan 160 amma yan majalisun nan da zaka yi gyaran ofisoshin su gaba dayan su ba su kai mutum 500 ba ya ilahi a ina ake kawo ci gaba
wai sarfa ko a tarihin musulunci ka san tsarin yadda ake bada zakka cewa wanda yake kaiwa sai ka fara wadata shi sannan tukunna shi zai tafi kai wani
to wanda yake kaiwa to su mutane baka wadata su ba yanzu mai girma shugaban kasa ne yazo jihar Kano da in zai zo sai dai kaji ana oyoyo baba ba talakan da ya fito
kaje
kowa ya koma
kaje hudin
wani hudin abinda ake a Kano me ban sani ba
kaje hudin
ina so in tabbatar
ba kaje ba
duk abinda ake yi a wayan nan muna ganin komai kuma na zaga
a waya ake baka labari
na zaga cikin birnin Kano kowa mu'amalar sa yake da in mai girma shugaban kasa zai zo duk titunan da ka sani mutane ne dinkin sun fito su tarme gaskiya yanzu talaka azumin da aka je aka kaka ba masa na dole na yunwa na fatara da talauci shi yake damun sa shi yasa ba wanda ya
tun bashi dama ne je aiki kasa takura masa
wata dama damar da aka rusa tunanin talaka aka rusa talaka aka kawo talauci yau ina so in tabbatar ma duk abinda ka sani wanda talaka zai amfana ba su yi shi ba
sharfa daina kantin kwari daga jam'iyyar PDP Shanin tsaro dai batu ne da ake kallon shi ne babban jigon rayuwar kowace al'umma ta fuskar samarwa da al'umma tsaro domin aiwatar da duk wani abu cikin kwanciyar hankali da lumana a wannan rana dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ziyarci nan jihar Kano tare da yayi dalibai a makarantar koyar da aikin dan sanda da ke Udil har su 628 inda kuma a nan ne shugaban yake bayyana cewa yana daga cikin babban abin da gwamnatin sa ta sa a gaba shine samar da kyakkyawan tsaro ga 'yan kasa
Our promise to the people is to provide security, ensure improvement on economy, and fight against corruption and we
Shugaban kasa Muhammadu Buhari yace yana daga cikin manufofin gwamnatinmu tun zamanin yakin neman zabe shine tabbatar da tsaro da kuma yaki da cin hanci da rashawa da kuma haɓaka fannin tattalin arzikin kasa bangaren yan sanda dai a wannan kasa wani gishigi ne na samar da tsaro a fadin Najeriya hakan ce ma ta sa a yanzu muke tabbatar da yan sanda masu da'a da kuma kokarin saitawa al'umma sahu manufar kafa wannan makaranta shine samar da jami'an yan sanda na gari wadanda suka mu kwarewa ta ilimin aikin dan sanda a dan haka ina roƙon ku da ku yi aiki cikin kwarewa da ƙarfin gwiwa da kuma kokarin ciyar da ƙasar nan gaba ta fuskar zaman lafiya da kuma bin doka da oda
as we continue to make Nigeria a safe and secure country for all law abiding citizens
Shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari yayin da yake jawabi ga sabbin jami'an yan sanda kamar yadda wakilinmu Aminu Halilu Tudun Wada ya rawaito to sai dai bayan kammala jawabin shugaban kasar wasu cikin yan siyasa musamman yayin jam'iyyar APC irin su Abdullahi Sakarma suka ringa kallon dama duk wani dan kasa na wannan zato kuma sai gashi shugaban yana kokartawa wajen ƙara tabbatar da tsaron kasa
to alhamdulillah magana ake na mai girma shugaban kasa wanda a lokacin sa aka samu saukin bamabamai da kashe-kashe kasan nan mai albarka don kowa ya san abin da ya faru a lokacin PDP a baya wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da dama ya lissafa zai yi a kasar Najeriya muna masa murna muna kuma fata alheri akan wannan zuwa da ya yi jihar Kano don kaddamar da wayannan yan sanda da aka ɗiba kuma akwai mission ɗinsa na ɗiban kusan mutum miliyan nawa a nan gaba nan gaba ina ga ataki take sai na sai zama cewa duk wata unguwa da wani lungu da sako zama akwai ɗan sanda Allah misali wasu adadi da za a samu tsaro a lungu da sako
kana magana Buhari yazo an daina tashin bababai amma mutane za su cewa a cikin su bababai yana tashi
to ai mataki ne na rayuwa da kuma jarabta na mulki daban-daban kowanne da irin nashi ina so ka san cewa matakin da ya dauka na rufe bodoji da kuma matakin da ya dauka na tabbatar da cewa harkan bababai an daina ai wannan ma credit ne ina jin yana dawa suna cewa bai kuma ba kasan abubuwan da ya ba Allah ne yana da yawa amma sauzuri yanzu ko harkan noma da yake gani yanzu an samu nasarori da yawa shinkafa nawa ne wake nawa ne ai abubuwan nan da yawa Allah ne yayi yanzu ka je yankin Bauchi da Gombe kaga matatan bai da haka haka wannan ma wani abu ne ko yanzu muna alfahari da shi matsayin
ta fara aiki
an haka ta an gwada an tabbatar da cewa an samu mai
aikin kuma sai a jira ko sai san da Allah
ai mataki ne wannan na aiki kuma zai amfani da wannan dama in nuna godiya na ta musamman ga wayannan sarakuna masu albarka da suka hadu a gurin wannan kaddamar da su ai sanda da aka gama sun zauna lafiya an tashi lafiya kuma wannan nasara ne Allah ya hada kawunan su Allah ya tabbatar da kuma wannan abu da ya tabbata a jihar Kano a matsayin mu na ƴan ƙauyuka masu goyen bayan sarakuna
wai sakama me zai ce da a ce Malam Ibrahim Shekaru ne yake shugabancin kasar nan mulkin zai fi na Buhari
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah na gode maka duk mu suke hannu kenan
zai mulkin zai fi na Buhari
to alhamdulillah ka faɗa gaskiya yayi a Kano an gani zai tausaya ma bayan Allah zai taimaka ma bayan Allah
to kace ka ce Shekaru ya fi Buhari ya mulki
ai dan siyasa ne shi wannan kuma soja ne akwai babanci shi zai tafi da harka irin wannan a lokaci kadan shi kuma zai bi mataki na tafiyar da su a hankali
malam dai zai ƙara fitowa takara kenan nan
muna masa fata alheri
Abdullahi Sakarma daga jam'iyyar ADC har kullun dai burin kowane gwamna shine samun mataimaka na kwarai wadanda za su taya shi kai jihar sa zuwa ga tudun Muntsira a yan kwanakin nan dai mun jiyo yadda gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake kira ga ƴan majalisar zartaswa na Kano kan su jajirce wajen tabbatar da ci gaban wannan jiha
to makoman jihar Kano dai tana hannu saboda haka ina fata kowa wannan kadangare yana rike da shi yadda ya kamata sannan an ga dangantaka tsakanin jiha kuma majalisa jiha da kuma garin jiha sannan mun ga yadda ake kuduri da kuma yadda ake ba abubuwa a gaba wanda ake ganin kamar su ne muhimman abubuwa da gwamnati take so ta yi a tabbata wannan tattaunawa da aka yi ta kwana uku an tattauna abubuwa da yawa na aikin gwamnati daga nan mun ga ina ne mafita mun ga kuma irin ayyuka wanda muka ba muhimmanci a kwarai da gaske na duba cikin abubuwan da za mu tattauna a yau akwai memo wanda ya yi magana da wannan babban taron da aka yi a Kaduna muna tabbata akwai shawarwari da aka bayar wanda za mu tabbata mun bi su domin a samu nasara wannan taro wannan muka yi a Kaduna zai zama za mu yi shi ne kowace shekara wannan na farko da aka yi ya nuna mana irin abubuwa da yawa waɗanda za su nuna mana alƙiblar wannan gwamnati kuma abubuwa muhimmai wanda muka sa a gaba sauran taro da za a yi kowace shekara shi kuma zai nuna mana irin ci gaba da muka samu a irin ƙudurori da muka yi na farkon wannan mulki kuma yadda za mu yi ƙuduri na ci gaba da ayyukan gwamnati saboda haka muna gode muku kwarai da gaske
Gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan to sai dai a kalamai irin na Gamboli ya ja'in na jam'iyyar PDP shigowa yana wasu kalaman martani ga gwamnatin kanan
Mai girma gwamna ka bani mamaki takaici je nayi kwanan bakin ciki domin ka kalli jihar Kano ka ce duk jihar Kano babu dattijai dattijan ma inda su dattijan Okari ne Okari gari ne mai tarihi garin Okari da bibiya ake yi ma shi ya kabata a ba babban birnin jiha na jihar Taraba amma saboda yanayi ba a basu ba yanzu kamar mai girma Alhaji Bashir Usman Tofa shi ma yana cikin dattijan Okari duk abin da yi maka ka saka shi a ciki mai girma Halliru Hakiru yana cikin dattijan Okari duk wayannan mutanen da suka tattale suka goya ma baya a gwamnatin ka ta farko duk ka mai da su da tijan Okari shi fa bai kama sunan kowa ba kai ne kai kake kokarin alakanta wancan batu na mai girma gwamna da wadancan dattijai to ai su da dattijan Kano kai billahi allazi la ilaha illa hu da arewacin Najeriya ba wani mai daraja da kai da Alhaji Usman Toba saboda shi ne takar shugaban kasa kuma dattijan arziki ne yana cikin gwamnatin ka saboda ya ga inda kake ya galgala Kano ya fita iki yaki da kai ikirarin da mai girma gwamna yake samar da ci gaba a jihar Kano shine na yanka wadannan masarautu dai idan ka dauko jihar Jigawa sarki nawa suke da shi ya sarakuna suke magana ake yi Allah ya baka dama ta gwamna kamin Allah ya ture ka Allah ya ba Abba Kabiru Yusufa ka samu dama maimakon kai amfani da damar da Allah ya baka ka je yankin ku ka kafa ka ta fariyar university ita ce ci gaba yau ni dan Madobi ne haifafen Madobi local gambade to bisa zargi ma da muke yi masarautar jihar Kano yanzu akwai wayanda har yanzu ba biya su albashin su ba
wace hanya ka bi wajen tabbatar da su yancin wannan zance da kake fadi
lalle lalle hankalin mai yankan ka ba koma garina ka ce jihar Kano babu dattijai duk da dattijan da muke rasu
Gamboli ya ja'in na jam'iyyar PDP shi ma dai Shamsu Kura wakilin talaka ya shigo ne yana mika wani sako irin na hamayya ga gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje
ya rasa ina gabas take kuma wannan tsarin da ya dauko wannan dalaba gamman da ya dauka wallahi ba mai sauke masa haka zai taɗa wayniya da wannan dalaba gamman sai ta kai shi kakabarin siyasa babu abin da zai dina a jihar Kano kuma haka zai tafi yanda yake ganin cewa zai ci zarafin mutane zai faɗi maganganu akan mutane to ya sani masarautar Kano ba ta malam Sanusi bace tarihin mutan Kano ne portfolio local gamman mazabu 484 duk mutum inde ba haye bane shi dole ya kishin masarautar jihar Kano kuma idan ka zo ka ce wai zaka maimaita abin da Rimi yayi a yanzu to lokacin da Rimin yayi da ya kwashe da mutan Kano da ya kwashe da masarautar ya kamata ka koma ka nemi tarihi
sai ya tsaya kamar SA al'umma ina ya samu waɗannan bayanan da yake alakanta gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da masarauta a iya cewa ai babu rikici a tsakanin su
to ai da Allah ya sa Ganduje yana tuna baya mai girma makaman Kano hakimin Mudul yana fifiyar din sana Abacha shine mutumin da ya sawa sai ya masa commissioner idan da bai wannan commissioner ba da babatun sa ake a harkar siyasa ba domin wannan commissioner da yana lokacin soja mutane suke ganin cewa kamar zai iya za a sa shi a gaba muka zo a G34 1999 Allah ya taimake mu aka zo aka kawo mutum mai sa'a wanda yake shine karamin sa a wannan lokaci ya zama shine babban su ka ji abin da wannan babu yake faɗa akan harkar sifuri amma idan ba ku san yan demokradiya bane ku to za ku karo da mu domin mu a siyasa an ce je ka gani in ka fito mu ne wallahi alazimu babba duk abin da ka dauko ka kalli hotunan ofishin ka to wannan abin ba zai kai ku tudun munzira ba
sai ya cewa kamata ya ku yaba shi babu babba dan agundi ku jinjina mai ganin irin namijin aikin da yana tsaftace baburan adidaita sahu a fadin jahannam
to baka ji ba saboda ya riga ya maida malam Audugan Duje kurin gashi nan dai yana ga masa zai tara masa biliyan 6 a shekara daya shi hukumar tara haraji ji menene kaga suna yi na tsaftace harkar titunan Kano
to gashi nan ku suna taya fadin titunan jahannam
to ai su ma yan karo ta kalubale ne gare su domin me kana gani fa mutun no aka markade a titi me yanzu yawa iyalan su
idan za a yi sai an zo an ce shin su kura zamu yi wa iyalan wadanda aka markade alheri
idan da babu yana kishin yan karo ta sai ya rufe karo ta tsohon sati guda domin jimamin abin da aka yi amma kana gani fa yanzu a karo ta fa aka shiga kamar wani dan kama wai kida ake masa yana rawa kaga wannan ai abun kunya ne a ce shugaba ya dinga rawa yana yebo shoki babu wa iga ya maka haka ake shugabanci kuma kakkai mamaki mu a siyasa babu wanda muke ganin cewa komai tudun sa ba za mu iya ga masa
idan ta tabbata zargin da kake yi yana yin wancan rawa da kake alakanta shi da shi baka ganin cewa raha ce cikin aiki ne
babu zancen raha
to sai dai yayin da Shamsu Kura wakilin talaka yake waɗannan kalamai shi kuwa sanagar kadan batta yabawa gwamnatin yake yi bisa yadda yace gwamnatin yayi musu abinda ya kamata a kananan hukumomin yankin Kano ta arewa duk da dai yace su ma fa al'umar wannan yanki sun taimakawa gwamnatin
yau a Santoriya ta arewa zan aiki
me ya faru kuma
yawa wato mu Santoriya ta arewa local gamman 13 kowace wato mai girma Abdullahi Umar Ganduje ya ci zabe da kyakkyawan rinjaye don haka mu Santoriya ta arewa Abdullahi Umar Ganduje yana godiya
ba in conclusive ba san
babu mata gwamna tana godiya shugaban jam'iyya Abdullahi Abbas yana godiya ga Santoriya ta arewa musamman kunci da danyawa mizambilu
mama
sune na uku a kawo reserve Ganduje ya ci zabe
reserve
kwarai a misali in ka dubi kunci da danyawa a karkashin mutum hudu na daya commissioner lafiya Dr. Aminu Ibrahim danyawa na biyu mai girma honorable dan majalisar jaha mai wakiltar kunci da danyawa Garba Ya'u danyawa sai na uku shugaban karbar hukumar danyawa Safayanu Harbau Bangwan Sakari kowa ya jingina sai ya lasa sai na hudu Aminu Bayin wayannan yara abinda kuka yi kuka zazzagawa Abdullahi Umar Ganduje Qur'a ya ci zabe to Abdullahi Umar Ganduje yana godiya
wai duk da su ne wannan
farai da gaske
baba garafa fa
ni ma nayi da haka nake gaya maka Abdullahi Umar Ganduje yana godiya Hajiya Hafsa Abdullahi Umar Ganduje tana godiya Abdullahi Abbas yana godiya ga mutanen kunci wannan yaro kwamishinan lafiya wato Mizambilu
baba
ba taba yin kwamishinan lafiya irin sa ba
ya iya sashin kayan aiki
kai haka ji mana Mizambilu baya yadda da rubutu a rubutu mai sa hannu sai ya je asibitin ya ga magana haka take in haka take ya sa hannu in ba haka take ba ya ce ka je ka gyara
yanzu duk abin da asibiti yake ci ashe ya sani kenan
duk abin da akai ya sani ba dama ka rufo kura da fatar akuya ka kawo ya yaba maka hannu a'a sai ya je asibitin
sa Rani Garka dan Batta dattijo a jam'iyyar APC mu ne da kasar Amurka wacce ake wata ke da uwar demokradiya ta duniya wanda kuma kusan sauran kasashe ke kwaikwayenta wajen tabbatar da demokradiyar so da yawa dai akwai wasu abubuwa da ba sa iya kasantuwa a kasashen da demokradiyar bata yi kwari ba dan haka suke duba yadda Amurkan ke zartar da al'amuranta domin bin sahu a yanzu haka dai babban batun da ke damun Amurkan shine yunkurin cire zababban shugaban kasar Mr. Donald Trump wanda ƴan kasar musamman ƴan majalisar dokoki ke zargin sa da wuce makadi da rawa wajen jan ragamar kasar tare da shiga hurumin da bai shafe shi ba musamman a kasar Ukraine da ya matsa sai shugaban kasar ya bincike tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden wanda yayi wa Barack Obama mataimaki haka kuma sun zargi shugaba Trump da kawo wa majalisun dokokin kasar Amurka tarnaki wajen gudanar da ayyukan su yanzu haka dai kaso mafi rinjaye na majalisar wakilai sun kada ƙuri'ar tsige shi daga kujerar sa wanda kuma ake jiran majalisar dattawa domin su ma su kada tasu ƙuri'ar dattawan matukar su ma suka amince da wannan kuduri to fa babu makawa shugaba Trump zai zama tarihi Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masani ne akan al'amuran siyasa a Jami'ar Bayero ya amsa mana tambaya akan ko ya kasar Amurka za ta kasance idan ta kai ga daukar wannan hukunci
a yanzu dai America tana tsaka mai wuya saboda a inda aka santa shine suna yin siyasa ce ta manufa ta kare muradin kasa kuma komai goyen bayan sa idan ya ci karo da muradin kasa za a kauda shi yanzu sai aka ci karo da muradin jam'iyya da muradin kasa majalisar wakilai ta tabbatar adalci jam'iyyar Trump ta Republican ba sa son a taba musu dan su saboda haka majalisar da tije yanzu ita ce zata haska yanzu ina siyasa America ta koma in suka yi in sun tsaya akan abin da aka san America akai na cewa muradin kasa ake karewa to Trump ya tafi kenan in kuma suka ce dan jam'iyyar su ne ba za su taba shi ba to sun komo kaman kasashe masu tasowa irin namu na Afirka in dai mutum dan jam'iyyar ku ne ko mai iyayi daidai ba zai tafi ba
Dr. Cire Trump a wannan gabar da yayi nisa a wajen bujiro da abubuwa na gwamnati ba zai mai da Amurka baya ba
babu abin da zai mai da ita baya sai dai mai gaba saboda zai dada tabbatar da cewar in dai ka ci karo da muradin America to za ka zauna lafiya ba kuma zai dada sawa wanda duk zai zo nan gaba ya dada yin takatsantsan babu zancen ka ce wato zaka yi halayya irin ta Trump ka dauka cewa zaka sha
irin haka takan faru a kasashen Afirka a Amurka wannan kusan shine karo na uku da za ta tsige shugaban kasarta a kasashen Afirka an ga irin wannan ta sha faruwa alal misali a nan Najeriya lokacin Obasanjo da Gali Umar na Abba abin bai yi ba ina ake samun matsalar ma irin wannan kuduri baya kaiwa ga gaci
saboda a kasashen Afirka ba a tabbatar da tsayayyen tsari sahihi wanda za a ce ga inda muradin kasa suke kuma kowa nan ya abinda idanun shi kenan ba an fi mai da hankali akan daidaikun mutane da kuma jam'iyya saboda haka a Afirka in haka ta taso zaka tarar in kudi bai taka rawa ba to jam'iyya za ta taka rawa ko kuma uban gidan siyasa ita taka rawa mu abinda yake samu mu kenan shi yasa sai kaga ai ba da dadewa ba ga wani bayani cikin taro yayi bayani to su ne suka yi wasu gali Umar na Abba magana cewa a kyale Obasanjo kaga su ne iyayen gidan siyasar Najeriya to da ka ubangidanci ne ya taka rawa a wannan lokacin tare da cewa an ga san da aka kai makudin kuɗi saboda Obasanjon ya kai amma kuɗin ga alama ba shine yayi tasiri ba a wannan karin ubangidan siyasa ne
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan malami a Jami'ar Bayero a sashin koyar da al'amuran siyasa
Gendala ba shiga birni ba
a madadin abokan aiki Abdulkadir Yusuf Gwarzo da Khadija Rabiu Indabawa Muzammil Ibrahim ya kasa shine jagoran siyasa na wannan gida Ahmad Rabiu Jayin da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum